معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا نقوم شابيا وأن مجلسنا رياض الصالحين وأن رانا أكو قوات الربيع الأول مشكلة دولة لدري هدو لاربعين أكو وأن رانا سيديدي نقوم قوات أكتوبر مشكلة دولة بيلا شرين لدي من أشكي حديث كعب ابن مالك وأن مبابينا باب التوبة mun tsaya kuma inda Ka'ab ibn Malik Allah ya kare shi daga gare shi inda ya je wajen dan uwansa Abu Qatada ya tambaye shi tambayar cewa shin ya zai iya yi mar shaida akan cewa yana kaunar Allah da manzonsa wanda Abu Qatada bai iya bada wata amsa ba. Ka'ab ibn Malik ya zamanto wannan ya sa ya juya ya tafi. Ba mu tashi daga inda Ka'ab Allah ya kare da gare shi yake cewa fabaina ana amshi fi suqil madina idha nabatiyun min nabat ahli sham mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madina yaqulu man yadullu ala Ka'ab ibn Malik fa tafiqa an nas yashuruna lahu ilayya hatta ja'ani fa dafa'a ilayya kitaban min malik ghassan وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار أوان ولا مضيئات فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فتجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه أو أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. كعب ابن مالك الله يكاره إلا قريشي كما عند مالك إمام النووي الله يمر ما يا كومنا وانا حديثا يكي تشيوى باين ياتم بي أبو قتادة في باشي أمسى بايكي فبين أنا أمشي yace yayin da na zamanto ina cikin tafiya fi suqil madina a cikin kasuwar madina yana cikin kasuwar madina idha nabatiyun min nabat ahli sham sai ga wani daga cikin manoma manoman mutanen kasar sham mimman qadima bi ta'am yabi'uhu daga cikin wanda suka kawo abinci dan su sayar bil madina a nan madina yaqulu man yadullu ala Ka'ab ibn Malik yana ciki yana cewa waye bai nuna min inda Ka'ab ibn Malik yake. Fa tabiqa an-nas yashuruna lahu ilayya sai mutane suka rinka nuno ni hatta ja'ani har yazo min fa dafa ilayya kitaban min malik ghassan sai bani wasiqa wannan wasiqar ta zo ne daga wajen sarkin Ghassan. Wa kuntu katiban kuma ni dama na iya karatu da rubutu. Fa qara'tuhu sai na karanta wasiƙar fai zafihi sai na tarar a cikin wasiƙar shi wannan sarkin Ghassan ɗin yana cewa da ni amma ba'du bayan haka fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafat labari ya iso mana cewa mutuminka yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad jafat ya nisance ka wa lam yaj'alka Allah bidari hawan kai kuwa Ka'ab ibn Malik Allah bai sanya ka a gida na kaskanci ba wala mabai atin ko na wulakanta. Fa'al hikmina nuwasik saboda haka ka taho wajenmu za mu zamanto mun yi maka muwasati. Fakultu hina qara'tuha kada ibn malik yake cewa sai nace wa zuciyata yayin da na karanta ta wa hadhihi ayban min albala wannan mana daga cikin jarrabawa fayammamtu biha at-tanur ila nufutan diru fatajartuha fi qawla wannan wasika hatta idha mabat 40 min al-50 arsidi zamanto mun kwana 40 wani fa an cika kwana 40 daga cikin kwana 50 da muka yi gaba daya wastalbatha al-wahy kuma wahayi yayi jinkiri bai zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatini sai ga jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mu fa kala yace dani inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amuru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umartarka an ta'tazila imra'atak ka kaurace wa matarka faƙultu sai kabi yake tambayar wannan jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi wa falliquha takin ta zanyi amma za a farko me ake so in yi kala sai yace da ni la ba sakin ta za ka yi ba fa laita zilha ka dai ƙaurace mata fala taqrabannaha kada ka kusance ta ba kada wata alaƙar mace ko mata da miji ya abu tsakaninku wa arsala ila sahibai bi mithli zalik sai aikawa waɗannan abokan nan guda biyu sai aika musu Mura'at ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya su ma aka aika musu irin wannan zakon fa qultu li imra'ati Ka'b ibn Malik sai yake cewa matarsa alhiqi bi ahliki ki tafi gidanku fa kuni inda umki je ki zauna a can hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr har Allah ya yanke hukuncin da zai yanke a cikin wannan al'amari fa ja'at imra'atu Hilal ibn Umayya sai matar Hilal ibn Umayya taje wajen Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qalat la itaji da shi ya Rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Hilal ibn Umayya Hilal dan Umayya man fa mijinta shaykhun ba'i'un wato tsoho ne tukub-tukub ba shi da wato wani kata'us ba zai iya wani aiki ba laisa lahu khadimun kuma ba shi da wani wanda zai yi mar hidima banda ni fa hal takrahu an akhdumahu shin yanzu za ka hana ko ba za ka so ba a ce in je in rinka yi mar hidima kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ba haka nake nufi ba walakin la yaqrabannaki amma dai kada ya kusance ki da saduwa fa qalat sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa da cewa innahu wallahi ma bi min haraka ai abinsa ma baya motsin komai bila shay wa wallahi ma zal yamki kuma ma banda haka bai gushe ba yana ta kuka mundu kana min amrihi ma kan daga ranar da wannan al'amarin nasa ya kasance ila yaumi hadha har izuwa yau din nan kwana 40 ba abin da yake banda kuka ba abin da yake iya yi wannan juz'in da Ka'b ibn Malik ya kara gaya mana na wata jarrabawa da aka yi masa kuma wanda sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda mutum zai kula sosai Ka'b ibn Malik yana cikin jarrabawa Allah da manzansa sun ce a ƙaurace musu kuma sannan suna cikin wannan tashin hankali tsakaninsu da yaya za su gyara tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai wata jarrabawar ta zo kuma wannan ɗabi'a ce ko kuma sunna ce daga cikin sunnonin Ubangiji mai girma da buwaya idan ya jarraba mutum sai wata jarrabawar ta zo idan ya zamanto mutum yana da kusaci zuwa ga Allah liyumahisa Allahu alladhina amanu domin Allah ya zamanto ya tankade mutum ya gane karfin imanin da yake cikin zuciyar mutane mutum ya gane mutane kuma su gane shi to yana cikin wannan yanayi Ka'b ibn Malik bayan amsar da dan uwansa ya bashi Abu Qatada ba wanda yake mar magana sai ga wasiƙa ta zo daga wajen wani sarki na wani gari kuma wannan sarkin na wani gari yana da abin da zai iya bashi dai ya ba shi dukiya yana da suna da wannan kudin suna da wannan dukiya sannan bai ba shi mukami almal wal ja kuma suni abubuwa muhimmai kuma Ka'b ibn Malik kamar yadda muka faɗa baya sha'iri ne mawaki ne wanda akwai wato wannan fusguwar a tare da shi kan cewa su a da idan mutum ya zamanto yana iya karɓar wannan kyauta saboda ɗabi'a ce ta waɗanda suka zamanto a irin wannan yanayi sannan kuma Ka'b ibn Malik bayan kasancewarsa wannan gashi kuma saurayi ne da ragowar rayuwarsa da yawa yana ganin babu abin da zai rasa sannan abu na hudu kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin wasiƙar shi sarkin Ghassan bai taimake ka bar addininka sannan ka zo wajenmu ba kuma wannan ɗaya daga cikin salo ne da ake bi idan ana son a yi istidrajin mutum ana son a ja mutum amma daga baya abin da duk zai biyo baya da sharuɗa da za a sa wa mutum ba zai iya kufcewa ba saboda Ka'b ibn Malik jarrabawa ce a kansa wannan jarrabawar Ubangiji subhanahu wataala yana yi wanda yake kusa-kusa da shi da wanda yake nesa ba da daɗewa ba a lokacin da aka kaddamar da shari'a misalin na bayar kwanaki ne a lokacin da ya zamanto a garin ko a jihar Zamfara an ce za a yanke hukunci sai ɗaya daga cikin wata sai aka same ta da ciki kuma cikin nan ba mai cikin aka yi niyyar kamar a tsayar mata da haddin rajamu tunda ta taɓa yin aure ne waɗanda yawa na yin musamanta da wannan istar ba da aka zo za a yi mata wannan rajamu ƙungiyoyin ƙasashen waje daga Italy har daga fadar Babaroma waɗanda sun sauka ƙasar nan wanda aka kare ita wannan matar Safiya don kada ya zamanto a tsayar mata da wannan hukunci kuma sai mata ta bar addininta ba daga ƙarshe ma ɗauke ta aka yi aka raba ta da ƙasar nan ta tafi can ƙasashen daga baya ƙarshen labarinta da muka iya ji muka karanta shine kuka da take kan cewa waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu NGOs da suka zo suka ɗauke ta suka tsaya mata suka rinƙa rigima saboda ita suka kwashi kuɗaɗensu kuma suka batta a wulaƙanci a kaskance sannan kuma suka yi da ita a ƙauyensu wannan kuma wannan ƙa'ida ce saboda haka mutum yayin da jarrabawa ta zo wata jarrabawar za ta zo saboda haka mutum ya buɗe idonsa waccan jarrabawar ma wani abu ne da mutum zai kauce idan mutum ya kauce wa waɗancan sai ya samu ɗaukakar duniya da lahira ba lallai zamanto an tabbatar da za a yi mata rajamu ba saboda a lokacin akwai tattaunawa sosai malamai ana ta tattaunawa da alƙalai da waye da waye da waye amma yanzu sun sa ta tafi can ba mu san abin da suka sa ta yi ba Allah ba ce ta bar addininta amma maganganun da aka faɗa da muzanta musulunci da aka yi daga wajensu saboda ita abu ne wanda za ka ce ba kaɗan ba ne kuma a ƙarshe dai ga ta nan ta dawo babu wani wato ɗaukakar duniya da ta samu ba ta kuma samu ɗaukakar lahira ba sai dai fata Allah subhanahu wataala ya sa ta yi tuba taubatar nasuha kuma Allah ya karɓi tubanta shi ne kawai abin da za ka yi mata amma irin wannan haka yake faruwa ga mutane ɗaya bayan ɗaya idan mutum ya zo sai su zo wajensa idan mutum ya zo sai su zo wajensa kuma wannan sunna ce ƙa'ida ce ta rayuwa tsakanin waɗanda ba musulmi ba kafirai da musulmi yayin da suka ga cewa ya yi tuntuɓe ko ya ɗan samu wani tasgaro ko waye ba da nisa ba ɗaya daga cikin misali in ka ɗau wanda ɗaya daga cikin waɗansu wanda suka yi kuskure a cikin ɗan wasan kwaikwayo da waɗansu abubuwan kuskure kakka ga yanda waɗanda ba musulmi ba suka rinƙa ba ta kariya da kan cewa ta yi kaza kuma sannan har ma da za ta samu ɗaukaka mai yawa ta wannan hanyar da za su yi saboda aka jarrabawa ce daga Ubangiji subhanahu wataala kuma ba lallai sai wanda ya zamanto siddiqi kamar irin Ka'b ibn Malik ba amma mutum ya sa ido yayin da ya ga irin wannan wata jarrabawar za ta zo mutum ya yi ƙoƙari ya ci jarrabawar yana cin jarrabawar sai darajarsa ta ɗaukaka sannan kuma ya ƙara kusaci zuwa ga Allah yayin da mutum ya faɗi a jarrabawar sai ya rasa duniya sannan kuma ya rasa Ubangijinsa saboda haka shi yasa Ka'b ibn Malik yana ganin wannan sai yake cewa wannan kuma wata sabuwar jarrabawa ce ita ma kaga jarrabawa ya kira ta fa ibtila'i jarrabawa da ya kira wannan abu yake ta bayan ya karanta shi yasa ma gaba daya bai ba wannan mutumin amsa ba bai tsaya sauraron sa ba yace fasajjartuha fit tanno ina je na jefa ta a cikin tanderu wani ba inda ake yin biredi ko wanda ake gasa gurasa kamar yanzu mu ce abin na oven ko wani abu makamashin haka ma tanno shi ne namu na irin na gargajiya shi ne asalin ta tun da su waskari amma oven ne shi ne wanda wuta tana ci balbal ya je jefa kaga da zai iya ajiyewa ya ce misali tarihi ko alfahari ko ni din nan ba shi ba karamin mutum bane ga shar waje kaza an sani waje kaza an sani ana gayyata ta to ka Ibn Malik bai yi wannan bai dauka ya je ya jefa saboda ba komai ba wannan yana nuna maka karfin imaninsa duk waɗannan dalilai guda hudu ko biyar da aka ambata wanda za su iya jansa zuwa ga wannan sarkin bai je ba kuma bai karɓa ba bai yadda ya bi wa san zuciyarsa ba abu na biyu sai wata jarrabawa ta zo bayan ya yi wannan abin yana da wannan gayyata daga wajen sarki sai zamanto gayyatar kuma sai ga wata jarrabawar daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kwana 40 ba a yi maka magana ba a harka da kai kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya wanda misali su ne suke ta'amuli da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko gida kuma ka rabu da matarka ka rabu da ita manfa mutum ya zauna shi kadai ke a cikin gidansa aga abinci sai dai in bai dafa da kansa ko yayi waɗannan abubuwan da kansa komai sai dai wa kansa hidima da kansa to irin wannan zaman wata jarrabawa ce daban da sai cewa zuciyarsa akwai barin bu wannan sarkin mana amma duk da aka karfin imanin Ka'ab ibn Malik bai sa ya motsa ba da aka aiko wa yake gaya wa matar tasa dan sun ce sunanta Umaira ibn Jubair ita ce babar ƴaƴansa guda uku da Abdullahi wanda yake ba mu wannan kissar da Ubaydullahi da Ma'bad dama ƴaƴansa kenan guda uku wanda sun ce Khayira ita ce sunan matarsa lokacin da yake nan saboda haka Ka'ab ibn Malik yace ilhaqi bi ahliki wannan kalma ce ana fadanta cewa tafi gidanku a wannan hadisin yana nuna mana ashe idan mutum ya ce wa matarsa tafi gidanku ba take ba idan ba da niyyar saki ya fada amma idan da niyyar saki ya fada kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri wata mata da ta dan matsala a kwakwalwarta sai aka sa ta tafadu wata magana manfa mama ta suka yi dan yaudare ta suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ɗakin ki ran da za ta tare ki ce a'udhu billahi minka su yaudare wato burma ta suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ɗaki yana zuwa yana zama kusa da shi ce a'udhu billahi minka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ustu bi azimi lalle kin ne mu tsari da mai girma il haqi bi ahliki irin yanda wannan kalma il haqi bi ahliki je ki gidanku kuma wannan da ma'anar saki ne shi yasa muna karanta a cikin babu suke wanda aka cewa malamai suna sa wannan a cikin babin kinaya wato kamar wato jirwayi da kamar wanka dan saki kala biyu ne akwai wanda yake sarihi baro-baro sannan akwai wanda yake jirwayi da kamar wanka to wannan yana daga cikin jirwayi da inda niyyar saki ne to saki ne wala ka idan mutum ya faɗi wannan ga iyalinsa sai an tambaye shi me kake nufi ka sake ta ne ko ba ka sake ta ba idan yace ba saki bane to ba saki bane idan yace saki ne to saki da kirgamar saki guda daya to saboda haka a wannan lokacin mu duba kuma wani karfin imani da Ka'ab ibn Malik bayan ya ce ki tafi gidanku sai zamanto matar Hilal ibn Umayya wanda zaman ta Khawla bint Asim ita je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take roƙawa mijinta cewa shi Hilal ibn Umayya tsoho ne ya riga ya tsufa ya saki manba ana zaman lafiya ma kenan ba wai a wannan lokacin ba kuma wannan kwana 40 din banda kuka ba abin da yake ƙari ma kamar yadda ruwayoyi waɗansu ruwayoyi suka tabbatar shine sai daina cin abinci amma iya abincin da mutum zai rayu shi yake ci da rana gaba ɗaya baya cin abinci kusan kace azumi yake saboda aka yayi raunin nasa ya kai ga kuma kuka ba kakkautawa saboda aka sai ta tausaya masa da tausaya masa a kan ciyar misali me zai hana ta ɗan hidimta masa ba abin da zai iya shi ya za ba mu karanta a nan gaba lokacin da mai himar albishir ya zo wanda shi ne wanda ɗaya daga cikin sahabbai wanda himar albishir Allah ya gafarta mar da yin sujjada ba wanda ya san zai tashi saboda ya riga ma ya saki jikin ya yi rauni kan cewa ana zaton ma mutuwa ne saboda irin wahala da ya sha a yanayin da yake saboda haka shi ne ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gashi yanzu za ka ga yanzu ya rasulullahi shin baka so yanzu ko kuma za ka ji ba daɗi idan ya zamanto na hidimta masa ba ɗan abin da zai ɗan samu ya ci ɗan abubuwa ɗauko masa ɗan kaza wanda ba zai ma iya tashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kije dai abin da ake nufi shine kada ya kusance ki a matsayin namiji to waɗansu suka garzayo sai suke gaya wa Ka'ab ibn Malik ai kai ma ka je ka nemi wannan maimakon ka zauna kai kaɗai to shine malamai suke tambaye waye wannan ya zo ya faɗa tunda ai haramun ne a yi musu magana waye ya yi waɗansu sai daga cikin munafukai ne waɗanda suke cikin Madina su ne suka zo suka faɗa haka waɗansu suka ce a hadiminsa ne misali yana da bayi idan ya zamanto yana da bawa wannan bawan baya cikin waɗanda misali saboda mallakinsa ne wannan zai iya zuwa ya gaya masa irin wannan a cikin ƙabilar ko kuma ya zamanto kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin waɗanda tana iya yiwuwa akwai waɗanda aka togace waɗanda ba ce kar su yi musu magana ba idan ya zamanto a cikin iyalinsa to waɗannan sai zamanto waɗansu sun zo sun gaya masa amma ƙarfin imanin Ka'ab da kuma dalilinsa da ya bayar sai ga cewa baya bukata saboda yana shi saurayi ne da ƙarfinsa lokacin da bukatarsa za ta tashi ga matarsa ba kamar yadda Hilal ibn Umayya dama ya riga ya tabba kamar yadda matarsa take cewa laysa bihi min haraka ba ma ya motsi manufa ya kai wato banda ba ko shekaru ba Allah ya kaddara misali wato ba namiji bane shi ya ba namiji bane ma shi ko da ana zaman lafiya amma ba namiji bane shi saboda haka ta gaya manzon Allah dan kaga wannan hujja take neman ta kafa kan cewa in dai dan wannan ake gudu ya rasulullahi ma babu wannan maganar saboda ba zai iya ba amma shi Ka'ab ibn Malik da kansa ya faɗa yake ni fa ni ne nafi su samartaka da yarinta idan aka yi zai zamanto wani abu zai iya faruwa akan haka shi ne yake kala li ba'du ahli yace sai waɗansu daga cikin iyalai na suke gaya min lausta azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'ati ina ma kai ma ka je ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan matar kai ban maka ita faqad adina limraati ila ibn umayya domin ya bawa matar ila ibn umayya izini an takhdumahu cha ta je ta yi masa hidima wa qultu sai nake cha la astaabinu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ban je ni mai izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta ba wa ma idrini ma la yaqul ƙari akan waɗannan abubuwan sai ga shi taurayi ga shi kuma kan cewa bai san abin da zai faru yace me ma na san idan na je ni da kaina tunda ba matar ce za ta je ba kaga anan cewa suka yi je nemi izini kuma manzon Allah ba ya yi mar magana to me na sani ma kan cewa ni idan na je na yi wa manzon Allah magana wace ansar zai ba zamanto ansar ma ta fi tashin hankali akan tambayar da zai yi saboda haka ni ba za ni ba idan sta'adantuhu fiha wa ana rajulun shabun gani ni kuma wato mutum ne wato saurayi falabistu bidhalika ashra layali bayan cewa su kaurace wa iyalinsu ya suka ƙara kwana goma a kwana 50 ke fa kamula lana 50 layla e kwanakin suka cika kwana 50 min hina nuhiya an kalamina daga lokacin da aka ce kar a sake mana magana kuma sallaitu salatul fajr a wannan cikar kwana 50 din yaje nayi sallar asuba laylatan manfa a wannan ɗaya daga cikin wannan darara ai sallar asuba ala zari baitin min buyutina manfa akan rufin daki saboda kasan ma ya fara yin matsala kan daki yake hawa kaga gamshin kuma yana hawa kan daki wani lokaci sai ka ce ko ba lafiya ba gani kamar kokulwar tatu saboda yanayin damuwa da ya shiga dan ka san irin damuwa da ya shiga akan tsoro yake yawo anan ma yayi sallar sa a can bai sako kasa ba saboda in ya sako kasa ma bakin cikin ne zai karu dan uwansa na kusa da shi na waye ba za su amsa mar sallama ba to bari ya hausa ma shikenan ba ba shi ba magana da kowa yace nayi sallar sallar asuba wabaina ana jalis ne yace ina zauna akan rufin daki ina zauna sama ala halin lati zakara Allah ta'ala minna a irin yanayin da ubangiji ya sufanta mu inda ubangiji subhanahu wata yace kad daqat alayya nafsi yace zuciyata zuciyata kunci da nake ji ya kai mun wani ba mutum yana jin kunci a cikin zuciyarsa wanda aka idan a wannan lokacin ne za ka kwatanta shi sai ka kwatanta shi da depression ko wanda ke cikin depression wanda ake kai su asibiti sai an yi ta musu allurai don a kwantar musu da su irin wannan mutum yana cikin tsananin depression ka ji haka wani yi zuwa na wance ka ba ka alayyan mafuto zuciyar ta kuntata ta takura shi yasa a wannan lokacin ba depression yake zuwa hagan ba imani me ake yi suicide sai mutum ya suicide ya kashe kansa inda a ce a wannan zamanin yake kuma ba shi da imani kawai cire bari ya hutar da kansa kawai zai kashe kansa amma da yake mumini ne zai iya hakuri da wannan yanayin wa daqat alayya al-ard sannan garin da nake ciki ma garin ya yi mun kunci an ba duk yalwar madina yana jin garin ya yi mar kunci min buyuti sabin nan lima rahubat duk yalwar da madina take da shi sai na ji madina ta yi kadan yace sami'tu sauta tarikhin awfa ala sal'in sai na ji wani mutum wanda yake magana da karfi tarikh asalin tarikh ana yi ne idan ya zamanto akwai tashin hankali mutum zai shigo cikin gari yana kururuwa jama'a misali ko ku gudu ko ku yi waye ko ku shirya ga mayaka din sun karo wannan shine tarikh to wani irin wannan ne wannan kururuwar sai gashi ya tin karo a guje yana ta gudu yana ta gudu yace sai yake jiyo murya daga nesa daga nesa daga nesa ana irin wannan ku muryar to kuma kun san garuruwan ba kamar yanzu misali gari ne fetal da kuma asuba ba botsi babu komai za ka rinka jiyo wannan sautin yana tawowa iska tana ɗauko wannan sautin yana jiyowa tun baya ji sosai har ya fara yace bi ala sauti da iya wato iya daddagewar da zai yi iya daddagewar da zai yana magana yana cewa ya Ka'ab ibn Malik ya Ka'ab ibn Malik ya Ka'ab ibn Malik ya kai Ka'ab ibn Malik abshir abshir ne maka albishir wani ba ina yi maka albishir ina yi maka albishir kawai ba abin da ya ji Ka'ab ibn Malik abshir yace fakarar su sajidan yace sai na kifa ne wa Allah subhanahu wataala sujjada kawai na san budi yazo ya san budi yazo kamar yadda ruwayoyi suka inganta kan cewa ubangiji subhanahu wataala ya saukar da karbar tuban su manufa gafarar su da yayi asulul akhir min al-layl manufa kashi ukun karshe na dare kashi ukun karshe na dare kuma a lokacin da manzo Allah subhanahu wa ta'ala aka saukar Maryam yana ɗakin na Ummu Salama yana ɗakin na Ummu Salama Ka'ab ibn Malik ruwayoyin yana faɗa yana cewa kuma a cikin matayen manzo Allah babu wanda ta damu da halin da nake ciki kamar na Ummu Salama saboda haka Allah yana saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mata yace Allah ya saukar da gafarka yake cewa Rasulullahi ba na je in gaya mana ba wannan tsakar dare man ba kaga asuba ma bata yi ba ba na je in gaya masa ba kuma wannan da abubuwan da zamu zo mu gani yanda sahabbai suka yi masa wannan yake nuna maka cewa wanda ya tuba a wajen sahabbai kamar yadda muka faɗa wato kima yake da ko murna ake da dai kuma karɓar sa ake da dai ba wai wani abu bane da zai zamanto abin aibata sai ba na je shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata kamar yadda yake cikin riwayar idan kenan kika je yanzu turere niya ma da ra'ayi ai ba za mu ma mu ƙara sabai kuma to yanayin daren ba daren ma gaba ɗaya ba ka yi ibada ba saboda kamar za ka ce wani biki-biki murna-murna da za a zo a tara ayi saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta har sai da gari ya waye sannan sai ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane uku sai zamanto su ruga ɗaya a doki wanda shine Zubair ibn al-Awwam ya ruga a guje wanda zai zai gaya mana shi a cikin hadisi sannan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda ruwayoyi sun nuna shine mai wannan ya Ka'ab ya Ka'ab din nan saboda shi na kan doki gashi dan ya taho yana jiyo tahowar doki amma muryar ne maganar ta riga shi saboda yana son ya zamanto shi ne zai fara imar albishir saboda haka shi sai fara imar albishir sannan mai dokin ya zo sannan wanda kuma ya zo kaga wannan abishir ya ce mar bai gaya mar komai ba sannan kuma wanda ya zo ya gaya mar aikace ya zo ya gaya mata Amr ibn Hamza al-Aslami ya zo ya gaya masa ta kuma sannan wannan abin da ya faru wato yanda murna da ta cika su kafin ma ya zamanto shi ya ji sun fi shi murna kai ka ce su Allah ya yi wa gafara ɗin ba don komai ba saboda jiki ne guda ɗaya wannan abin duk da an ce kar su yi amma da wannan damuwar a tare da su kan cewa ya ɗan uwansu zai fita daga cikin wannan yanayi kafin Ibn Malik yake cewa fakararta sajidan fakararsu sajidan sai na kifa ina mai sujjada kuma wannan ɗaya daga cikin sunnoni ne da mutum ya kamata mu raya shi duk yayin da mutum ya samu farin ciki wani abu mutum ya kifa ya wa Allah sujjada saboda na farko Ubangiji subhanahu wataala zai ɗaukaka mutum daraja sannan kuma zai ƙaunace shi saboda ba abin da za ka yi ɗaya daga cikin mafi girman wato rukunai da suke cikin sallah shi ne sujjada domin girman sujjada yana girmama Allah da kake yi kana nuna cewa baka isa komai ba dan da ba dan Ubangiji bane babu yadda za a yi misali da yawa daga cikin waɗanda suke halartar masallaci wanda a gidansa bai zan a gidanka wani zai zo misali ya dau misali ko hankicinka ko wai ya tattaka a kafa ya goga a kafarsa sannan ya mika maka wannan ya ce ka goge fuskarka ba gwanda ne wani wannan hankicin ya tashi daga aiki kenan amma da ake taka da duman masallaci muna kallo ko mu zo mu daura goshin mu akan wannan wajen dan mu nuna Ubangiji cewa mu ba komai bane wannan shi yasa ake kiran sallah da ma ibadatul muragama wani ba mutum ya sa hancinsa a ƙasa mafi darajar abin da kake da shi ya Allah na daura inda wani ma sai bai taka ko ban ji komai ba da kila wani ma da ba faɗa ba ne ma bai ma tabbatar da cewa wani abu bane amma yanzu misali da aka kwatanta da hankicinka wani ya ɗauka ya goggoga a ƙafarsa ya goga sannan ya baka ya ce share fuskarka da yawa waɗansu ba su yi wannan hankicin ya tashi ko kuma aƙalla sai ya sake wankiya saboda yana ganin ta ya ƙarfin wannan ai an wulaƙanta shi an ƙaskanta shi amma a yanayin haka saboda haka mutum ya nuna cewa ya Ubangiji na gode maka da waɗannan abubuwa kuma wannan ya faru da yawa a cikin kisoshin sahabbai waɗanda suke nuna wa arafta annahu qad jaa farajun bai san abin da ya faru ba yace amma na tabbatar arafa bi ma'ana ta yaqana na yi yaqinin cewa budi ya zo daga Allah subhanahu wata'ala to daga nan qala kaf ibn malik ya ce fa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annasa bi tawbatillahi alaina fa adana mun bai sanar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mutane cewa Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ina salla salatal fajr yayin da ya sallar asuba saboda da daddare aka yi amma mutane sun taru bayan sallar asuba sai ya zamanto sai suka rawanto bayan asuba sai ya sanar da su fa dhahaba an-nasu yubashshirunana wani ba sai mutane suka bazama kowa ya nufi inda zai tafi dan ya je yayi wa kowa albishir shi Hilal ibn Umayya wannan misali wanda nake faɗa ɗaya daga cikin ashima asharatul mubashirin ɗaya daga cikin asharatul mubashirin shi yayi wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kun ga shi ya tafi je ga yawa Kaf ibn Malik shi ma Hilal ibn Umayya ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna shine ya je wajen sa ya gaya mana yana gaya mana sai shi ma ya kifa yayi sujjada ne yayi sujjadan nan har shi ne ma yake cewa kamar ya yi da tan ba zai tashi ba shi kenan ma ya riga ya mutu sai je gaya masa sannan shi ma ya roto Kaf ibn Malik yana ba da labarin ɓangarensa fana ba ƙibala sahibai ya mubashirun su ma waɗannan abokan nawa guda biyu Hilal ibn Umayya da Marwan ibn Rabi' sai zamanto an samu waɗansu suka tafi za su je su yi mar bishira waraka da rajulun ilayya sai wani mutum ya zo a guje a ƙafa waraka da rajulun ilayya farasan manfa akan doki wani ya zo min akan doki wasa asa'in wani kuma ya zo karce a guje a ƙasa wala kaga masu albishir guda biyu kenan qibali wa awfa ala aljabali sai haukan wannan dutsen sal dutsen sal yanzu misali ya kauce mutum ya zamanto dama ga harami dama ga harami bangaren babu salar kenan sun ce dama ga harami akwai inda wanda suka je haji akwai inda aka yi bakin wanda ake shiga da mota da titi ya dan raba su dai wannan titin bayan nan anan dutsen sal yake lokacin da muka je Madina yana nan bai tamba da bayan nan yanda yake dutsen sal wannan shine dutsen sal kuma a daidai nan wajen saniyatul wada take fal albadru alaina min saniyatul wada nan ne wajen saniyatul wada to a wannan kan wannan dutsen anan yana kusa da nan saboda nan ne kusa da gidan sujariya din sai zaman to wa awfa ala sal man fa ya hauta kan dutsen sal man fa ya hauro kansa wa kana sautu asra min alfar amma sautin ya bi dokin sauki saboda shi mai sautin so yake fara zaman to ni ne farkon wanda na fara yi mar albishir shi kuma mai doki yana kokarin cewa ni zan fara isa wajen sa shi mai sauti sai zaman to ya samu dabarar cewa to duk da dai zaka riga ni zuwa amma ni kuma zan riga ka fara saboda aka sai riga shi fara ya riga shi mar albishir da cewa ya gaya mar wannan falamma ja'a ni alladhi sami'tu sawtahu yayin da wanda nake jin sautin sai ya zo mu yubashshiruni ya nemi albishir yace nazatu lahu sawbayya wanda ya bashi waɗannan wato rigar da ke jikin sa ba sai na Bakar bane radiyallahu ta'ala ne kamar da ruwaye suka zo ba mutum bi bane kadai shine wannan Amr ibn Hamza al-Aslami din dan kabilar su ne sai ya cire abin da yake kayan da yake jikin sa sai ya bashi sai ya bashi faka sautuhuma iyahu sai nace gashi nan ka je ka sa su na baka bi bisharatihi saboda albishir da kai mun wannan shine tukuici go an bayi mar tukuicin gaya mar wannan abun kuma tukuici sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tukuici ba yana nufin cewa ka bada miyawa ba amma tukuici yana nufin idan mutum ya zo yi maka wani abu ko ya kawo maka labarin alkhairi man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu kai mar mukafa'a mukafa'an nan shine a cini kai mar tukuici fakafi'uhu ma'anarsa kai mar tukuici fa in lam tajidu idan baka da abin da zaka iya bashi to kai magana mai daɗi ude masa kai ba masa shine tukuicin sa amma tukuici sunna ne daga cikin sunnonin wato wannan sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dora maka kai saboda haka wannan tube kaya da ya bashi tukuici ne saboda haka ya kamata shi ma wannan araya dan tukuici na mutuwa a cikin ne da idan mutum ya zamanto ko yaro ne aka aike shi ya kai abu dalilin da yasa yaran da ba sa kiyo yake ba wannan da yawan aka aike mu wani lokaci mu ba musamman farar aiken ba amma dai mun san da ba mu kudi wannan dan abin da za a ba mu kuma zai zamanto mun fi so a aike mu wajen wanci akan wani saboda haka wani lokaci mun ke zuwa mu matsa ina tuna a lokacin na karami a kota kakarmu tana aika wata zali kawarta ce ta kadai ce tana zaman ta tsufa tukum ko gani ba ta jafurina inda aika da abincin ni kullun da rana zan zo ta kikkewaya ina cin kikkewayawa saboda ina ce a ba da abincin har wani na gaba bayar ba sai in zo yi magana za kai abinci ne ga ko da ta manta ni na tuna mata na tsarta aikin alheri amma ni kuma dan abin da za a bar nake tunani gaskiya zai ga cewa na tunatar da ita alkhairi ita ta yi alkhairin ta ni kuma na samu abin da zan samu sai ga cewa kuma la Allah wannan sai zama sai koya maka kai ma ci idan kai bayan mutum ya hankali yayi waye ya taso ya ga ana yi sai zaman to ya koya to wannan tukuicin da ke dan bar ba na manta da cewa in zo in kai mata waɗannan abubuwa kuma za ka cewa idan ko da yaro ne kana ba shi za ka ga ba zai kiyaya ba ba zai kiyaya ba zai maka rashin ji ba in za ka yi mar magana tunda ya san kana ba shi wani abu ba zai iya yi maka ba daidai ba shi yasa ka'ida ce ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum ka kyautata musu zaka wato sai zukatansu fala mastabada al-insana ihsanu tun da dama can in dai da ihsani to zaka bautar da mutane to saboda haka yara kanana waɗansu yawa da idan ya zamanto an yi musu haka din za ka cewa an sai zuciyar su har manya idan ya zamanto mutum ya san wani zai banta kuici wani ba zai banta kuici ba da bambanci ko da misali magana ce bi daɗi wallahi ka ibnu malik ya ce wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin yace a wannan yinin ban da waɗansu kayan ban da su ba komai ban da komai amma sai zamanto na ba da su saboda ina ganin farin cikin da rai kenan ba wai ba shi da kudin sai ba amma dai a lokacin tunda ba tare kaya suke ba iya rigar da yake da su kenan manufa guda biyu kamar kai cewa mayafinsa da kuma kwarjan lansa wanda yake daurawa wasta'artu saubaini sai na nemi aran tufafi guda biyu manufa mayafi da kuma kwarjan lansa suke daurawa irin yanda ake daura yake haji shine shigar su sai tace shigar su saboda haka sai zamanto ya arawa ran ruwaye an ce a wajen Abu Qatada al-Ansari yaje karba a wajen Abu Qatada al-Ansari sai je karba falabis ba ina sai na sanya su wan talaqtu ata'ammamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaje nan da nan sai na garzaya ina nufin in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata'ammamu bi ma'ana absulu saboda at-tayammum huwa qasdul ard taimama ma da ake nufi shine mutun nufi nufin kasa domin mutum ya dauke wato rashin dahar da yake da shi ya talaqaniyan nasu faujan faujan sai ga mutane kungiya kungiya suna ta gamuwa da ni waɗannan su gamu da ni waɗannan su gamu da ni me suke yi mar yuhanniuna ni bi tauba suna yi min wato suna yi min wato suna taya ni farin ciki da gafarar da Allah subhanahu wataala ya yi min wa yaquluna li suna ta ce min li tahnika taubatullahi alayka muna yi maka farin ciki gafarar da Allah ya yi maka muna yi maka farin ciki da wannan muna yi maka farin ciki ana tattaran sa ana gaya maka hatta da dakhaltul masjida Ka'b ibn Malik ya ce har na shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun iga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauni wan nasu haulahu mutane na kewaye da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haulahu nas mutane na kewaye da shi to a wannan kai darasi ne girma da zamu kara dauka a cikin wannan yanayin wani fa yanayin zamantakewar wanda duk yake da wadannan abubuwan da muka fada mutane na zaune suna kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai muhajirun akwai ansar mutane sun tare shi kafin ya shigo kungiya kungiya har ya shigo to da ya shigo masallaci mutane suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ka'b ibn Malik yake cewa fa qama Talha ibn Ubaydillah Talha ibn Ubaydillah ɗaya daga cikin mutum goma wanda ake musu albishir da aljanna radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin su yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe fa qama sai ya miƙe yuharwilu wato yana sassarfa da sauri manufa yana tashi da sassarfa sai ya tashi sai ya tafi wajen Ka'b kafin ya ƙara su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idai sam Ka'b ibn Malik hatta safahani ya gaisa da ni mun bai mi ko mun hannu muka yi musafa wa hanna'ani sannan yayi mun wato ya taya ni farin ciki ya taya ni farin ciki wa wallahi ma qama rajulun min al-ansar yace banda aka Talha ibn Ubaydillah mutumin Madina ne ko mutumin Makka tumin Makka za daga cikin farko ai asuna daga cikin wasabiqun awwalun farkon musulunta da aka kirga shi Talha ibn Ubaydillah bal ibn Ubaydillah kusan asharatul mubashiruna bil janna idan mutanen Makka farkon musulunta ne wadannan tare da su kusan aka yi gogor mai musulunci da wadannan abubuwan Talha ibn Ubaydillah da ya tashi ya gaisa da Ka'b ibn Malik ya taya shi wato ya taya shi farin ciki sannan kuma ya miƙa mar hannu suka gaisa yace babu wani daga cikin muhajiruna da suke zaune kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gairahu banda shi wanda ya tashi ba wanda ya tashi a cikin su sun taya shi murna ko ba su taya shi murna ba sun taya shi murna tashi suka yi ko ba tashi suka yi ba wanda ya tashi ba wanda ya tashi fa kana Ka'bun la yansa hali Talha Ka'b ya rike wannan abin a cikin zuciyarsa bai taɓa mantawa in zai yi magana sai ya yi magana Talha zan ci darasi ne a wannan misali mutum zai ga kamar a wai duk gaba ɗaya sun taya shi murna kuma duk gaba ɗayan sun yi farin ciki sun yi murna a cikin wannan yanayin kuma babu wani wanda yake shakkar kan cewa ba su yi murna da wannan abin ba amma tashi da Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu yayi ya taya shi murnan nan cikin sauri duk gaba ɗaya ya kula da mutane wanda suka hijira ba gaba ɗaya ba gaba ɗayan su ya halice. Dalili kenan da malamai suke cewa wannan Yusuf wannan abin da Ka'ab ya yi ɗabi'a ce ta ɗan adam tunda ka ga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi cikin farin cikin da yake ma ya manta da komai da kowa bai gani ba amma ya gani kuma ya riƙe wannan abin ya sa shi a cikin ƙwaƙwalwarsa ragowar dukkan mutanen da suka yi hijira yana kallon su ya ba mai tashi sai Talha ibn Ubaydillah suka ce to mutum ya kiyaye irin wannan ko yayi wani abu a lokacin da mutum yake cikin tashin hankali mutum yana riƙewa ne riƙewar da baya manta kamar haka a cikin farin ciki wanda ya taya kadan wani lokaci mutum yake riƙewar da baya manta kuma irin wannan kissar ta faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sai zaman lokacin da aka yi mata kasafi bin cewa wannan abin da ya faru tsakanin da ake aika kala wata da ita da Safwan ibn Mu'attal yace a lokacin bayan an gaya mata ta koma gidan mahaifinta sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu tana kuka wata rana take ina zaune a gida sai ga wata mata daga cikin mutanen Madina balansari yace min al-ansar daga cikin ansar sai shigo tattar da Nana Aisha radiyallahu anha ta yi kuka ta tashi da shi saboda abin ya dame ta ba a gida ta yi ba to ta yasa wannan kuka ta ce ba zan taɓa manta da wannan matar ba zan taɓa mantawa da ita ba a yanayin da nake ciki ta zo ta yi taya ni wato alhinin abin da nake ciki ta yi wannan kukan ta tashi da shi wannan farin ciki ne wancan wanda aka mutum ya kula a yanayin da rai idan mutum ba zai iya ba ya zama to ya kauce amma wani har zuwa ma misali kan cewa akwai wanda zai ce maka dama wani nake zata shine zai fara taya ni wannan damuwar da wani ba zai yi mun ko zai yi mun zai taya ni alhinin wannan abu in ya ga bai ganta ba wani lokaci mutum baya manta saboda haka mu kula da waɗannan abubuwan kuma waɗannan su ne suka gyara zukatan sahabbai da yawa tsakanin junansu ina fata an fahimta kar mutum ya ɗauka ya ce a ai kawai ai ba wajibi ba ne dan yanzu ɗaya daga cikin wato jarraba da ta faɗo kenan da kai wa mutum magana ta ai malai ba wajibi ba ne amma dan zuciya wannan tsatsar ta kau kai kokarin ka kawar da waɗannan abubuwan dan akwai abubuwan da ba wajibai ba amma suna taimaka maka domin zuciya da kyautata waje ba wanda yace wai dole sai an tashi an taya shi murna amma ya rike ko bai rike ba ya ma tabbatar da shi a cikin hadisi ga shekara 1400 har yanzu muna maimaita wannan kalmar tsakanin sa da Talha ibn Ubaydillah nana na Aisha haka muke karanta shi a cikin Sahihul Bukhari tana nan sai taya ta kuka kuma wannan matar ta ce bata san sunanta ba bata san da kawai ta san dai daga cikin mutanen Madina shi abin ya ci ta ya dame ta zai taya ta wannan kukan saboda ba komai bane mutum sai ce a ai ba wajibi bane ba ba abin nan bane ai ba sai nayi ba daga waɗansu hukuk din wanda ake aka kirga su a cikin haƙuƙuwa za ka ce an mutum zai iya barin su ba komai bane mutum ya je makabarta da wani ya yaro su sai ga ba komai bane kare muna cewa ai waɗansu abubuwa ba wajibi bane amma haƙƙi ne zali akan saboda waɗannan wannan damuwa saboda haka a kula da wannan yanda ka bai manta din nan ba kuma ya tabbatar wannan da shi a cikin ruwaya ya kamata mu ma mu kula da shi qala ka'ab ibn malik Allah ya kare inda gare shi sai yace falamma sallamtu ala rasulillah shi kwana 50 in yace assalamu alayka ya rasulullah ba shi da bai masa me ake cewa ba ko ba faɗa ba an sa ko bai an sa kwana 50 yayi a wannan yanayi ga yau zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa sallamarsa ba ma wannan kadai ba wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kyalkyali saboda farin ciki abinda ya samu Ka'ab wani fa Allah ya gafarta masa fuskar sa kyalkyali take kuma yanda ruwayi da yawa suke zuwa irin wannan wato asarir su ne wannan wato layi da ake samu irin nasu da kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da banne idan aka yanda ka san kuma za ka ci an kunna wato tulu suna haske suna kyalkyali haka manzon Allah fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu ya faranta mar sai ga wannan to sai ga manzon Allah wannan hasken yana kalkali a fuskar sa sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda abinda ya samu Ka'ab sai yake cewa Ka'ab ibn Malik abshir bi khairi yawmin marra alayka mud waladatka ummuka abshir ina yi maka albishir da mabi alkhairin wata rana da ka taba samu a rayuwarka tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka manufa duk abin da ka samu a baya har wannan bai'atul aqaba da yakukuwa da waye baka taba samu wata rana da tafi wannan ranar alkhairi ba tun da ka haife ka ba kamar wannan ranar a wajenka saboda wannan ranar yana da garanti kamar yadda zamu zo mu karanta garanti ne wannan وعلى الثلاثه الذين خلفوا من بعد كتب الله على الثلاثه الذين خلفوا الله يا غفر جامك كوي ودي الى بند وني زي يي تشي مكا زالين كما دان شي اني زي تشي تشي الله زي يي زما باين يا غفر جامي يا فاسا اغا مو كوما مي ايماني ده wannan abun Allah din da ya gafarta masa ya san ya gafarta ya tafi ya tafi shikenan mun fa yana da garanti Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da shi saboda haka kaga babu wata rana da zai farin ciki kamar wannan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yayi mar wannan albishir ya taya shi wannan murna fa qultu sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan abin da ya faru amini indika ya rasulullah daga wajenka gafara dake mun ba kai ne shikenan ka janye wannan abin ya rasulullah amin indin lai ko daga wajen Allah wannan sabai suna yawan wannan tambayar irin wannan dan Aisha radiyallahu anha a hadithatul if ita ma bayan an yi mata wannan take cewa Allah ya abin nan ina taya ki murna Allah ya dauke miki wannan take cewa daga wajen ka ne ko daga wajen Allah daga wajen Allah wannan abin yayi ba wai dan suna tunanin cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu ba wai wani abu bane amma wato karshen bango kamar yadda misali yadda zaka same su suna kuka kan cewa Allah ya ambace su saboda su ya zamanto ubangiji ya ambace ka jin girma da dadin wannan abun ba kadan bane shin sai ka wayu ne ka amma Allah sallallahu alaihi wasallam yace mar Allah ya ce ka karanta mar sura kaza yace wasan mani mai kira ni da sunana ya rasulullahi sai ce na mai kira ka da sunanka sai fashi da kuka wannan kaida ce wato tsananin soyayyar su ga Allah subhanahu saboda soyayya ce dan ya zamanto misali a irin yanayin zamani ko misali ka kauka ta wani waje kana tunanin an watsar da kai waye kan mutun yana neman ko aure ko wani abu sai aka ga ina je ki da wannan suna ta ambatanka suna ta kaza dinka mutun da ji dadi ko wanda ji dadi wannan harkar duniya kenan to wannan ubangiji ne gaba daya kofar ka ya rufe kofa daga wannan ya ambace ka da sunanka ke za dan abubuwan guda biyu za ka sa bai da magabata ba sa wasa da su abinda zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ka ba abun wasa bane kamar mu an zamanin da ya zamanto misali ba abune da abin damuwa ba sosai ai saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatanka da kai da mahaifinka ranar juma'a idan kai mar salati daya za a bujirar masa da wannan salatin a ce wani dan wani dan sai an hada da babanka yasa Muhammadu Lamini Shingidi yake fada yake cewa ma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukaka darajar mahaifinka ne saboda ga shi ma sunansa ya shiga cikin list a ce wani dan wani yanayi maka salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa maka kaga nawa ne ake yin salati misali a irin wannan ranar da yawa wadansu ba sa yi ya kai dari 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 ka ga ko wanda misali in kana ji a cikin salaf wanda zai ce maka dubu yayi dubu uku dubu hudu dubbai za ga wanda ce maka dai sai ina kasu wannan za ka cewa ba sa wasa da abin da zai sa a ambace su ba ga za su yi wannan abin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da abin da ubangiji zai ambace su kuma salati na daga cikin abubuwan da ubangiji zai ambace ka ko da ma'anar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rafa darajatahu fil mala'il a'la Allah ka daukaka ambatansa a cikin taron mala'iku masu girma to kai kuma ubangiji zai daukaka ambatanka a cikin waɗannan taron mala'ikun sau goma ubangiji kuma zai ambace ka wani dan wani kaza da kaza cikin mala'iku sannan wannan daukaka sai ga cewa yawancin akwai afkar da yawa wanda ubangiji subhanahu wataala idan ka ambace shi fankuruni ne ka'idar alkurku fankuruni alkurku sai ga cewa wadannan abubuwan suna ta nisa kuma shedan abin da yake so kenan sai zaman to ana nisa saboda Ka'b ibn Malik ya farin ciki da wannan qala la bal min indillahi azza wa jalla a'a daga ubangiji ne mai girma da ruwaya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dabi'arsa ya kasance idza surra idan yana cikin farin ciki wani abu ya faranta masa rai istanara wajhuhu sai fuskarsa ta rinka kyalkyali sallallahu alaihi wasallam hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin kai ka ce kamar wani yankin wata ne daga saboda haske don ji ba mu yasa da yawa waɗansu ba mu ke sanin hasken wata bayan saboda waɗannan fitilun da suka kewaye mu amma wanda yake rayuwa a can karkara da wani abu ce ran 13 14 15 din nan yanda gari zai zamanto ya haske za a ce misali je ka wata zai rakaka misali mutum yana kallon komai tangarara in abu mai fada a ƙasa zai iya ɗauko wannan abun ba tare da wato yayi lalibi ba wannan su ne za su iya gane hasken wata su ga kuma cewa lallai wannan watan sai haskensa ba kaɗan ba ne amma mu yanzu a cikin birni mun samu matsalar wato rashin sanin wannan hasken har ƴaƴan mu waɗansu yawa ba su san watan ya fito ya ma ya tafi ba za mu tsaya a nan inda malam yake bayani cikin matsalar sassan har kuma daga insha Allah sati mai zuwa sai mu karasa wannan babu Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji barakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh